ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa.
Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariyar ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu leƙa jihar Kaduna don jin irin halin da ilimi ke ciki a ɗaukacin arewacin Najeriya. Sanin kowa ne cewar arewacin Najeriya a 'yan shekarun baya ta fuskanci ƙalubale mai yawa, musamman a wajen amincewa da tsarin ilimin boko. Na baya-bayan nan kuwa shi ne na kasu da 'yan ta'addar Boko Haram suka bijiro da shi. Wakilarmu a birnin Kaduna, Binta Ibrahim, ta yi muna nazari a kan irin koma baya da ɓangaren ilimi ya samu a kan ayyukan 'yan ta'adda.
Ilimin boko wani fanni ne da har yanzu bai kai ga samun tsayuwa da duka da gansa ba a yankin arewacin Najeriya, duk da ƙoƙarin da gwamnatocin da na yanzu suka yi wajen tallafawa. Ilimin boko ya daɗe yana fuskantar ƙalubale a yankin arewa, kama daga fahimtarsa ta fuskar al'ada, addini da kuma zamantakewar mutanen yankin. Harkar ilimin boko ya ci gaba da samun tazaro tun daga ɓullowar ƙungiyar 'yan Boko Haram waɗanda suka yi wa ɓangaren ilimi tannaki a yankin arewa maso gabas. Sabin ɗaliban makarantar Chibok a shekara ta 2014 da kuma na garin Dabci da ƙungiyar 'yan Boko Haram suka yi shi ne ya buɗe shafin ta'addanci a harkar ilimi a ɓangaren arewacin Najeriya. A baya-bayan nan ɓangaren ilimi ya sake faɗawa ruɗani, inda ake samun yin bindiga masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ke cin karansu babu babbaka a makarantun boko, har ma da na koyon ilimin addini. Tun harin da maharan suka kai kwalejin kimiyya da fasaha da ke kankara a jihar Katsina, inda suka sace ɗalibai sama da 340 a watanni biyu kacal bayan harin kankara, sai kuma 'yan bindigan suka afka ma kwalejin kimiyya da fasaha ta Kagara a jihar Neja, inda nan ma suka ɗauki ɗalibai 27 da wasu mutanen. A ƙasa da kwanaki 10 bayan afkuwan hakan kuma suka sake kai wani harin a kwalejin gwamnati ta 'yan mata da ke garin Jangebe a jihar Zamfara. Nan ma aka yi awon gaba da ɗalibai 317. Kimanin ɗalibai 80 ne da malamai 3 aka sake sacewa a makarantar kwalejin tarayya da birnin Yawuri da ke jihar Kebbi, da kuma na jami'in ɗan sanda guda da ya rasa ransa a Ta'attabun. Jihar Kaduna ma ta samu nata kasan fargabar, inda a cikin watan Fabrairu mahara suka sace ɗalibai 39 da wasu ma'aikata 3 na kwalejin horar da dabarun noma da gandun daji. Sa'annan a cikin watan Afrilu suka sake kai farmaki jami'ar Greenfield, nan ma suka kwashe wasu ɗalibai, inda a ƙarshe suka kashe wasu daga cikinsu a wani mataki na tada hankalin iyaye domin a gaggauta biyansu kuɗin fansa kamar yadda suka buƙata. Makarantun addini ma ba su tsira ba, inda 'yan bindigan babura ɗauke da muggan makamai suka ratsa cikin wata makarantar Islamiyya da ke garin Tagina a jihar Neja, bayan sun buɗe wuta a kan mai uwa da wabi. Nan ma suka kama waɗansu ɗalibai 150 suka yi cikin daji da su. Wata makarantar mission ma a jihar Kaduna, wato Bethel Baptist Secondary School a ƙaramar hukumar Kajuru, an samu wannan akasin, inda ɗalibai masu yawa suka fuskanci tashin hankalin yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa daga miyagun irin. To ko dai yaya abin yake, iyayen yara sun nuna damuwarsu a game da makomar ilimi a arewa. Malam Muhammadu Mannan Danjuma, wanda uba ne, ya ce taɓarɓarewar tsaro na neman karya gwiwar iyaye a kan harkar ilimin boko a yankin na arewa.
Dangane da matsalar tsaro tsakani da Allah a arewa, kusan in ce yanzu ta daƙile ilimi. Don kin lura can baya an yi ta ƙoƙari da gwamnati a ba mutane ƙwarin gwiwa don a kai yara makaranta, abin ya fara samun antsuwa, matsaloli kuma suka zo suka fara. Tun tun azal dama arewa ba mu yarda da boko ba. Muka zo muka fara yarda da bokon kuma an tafi ciki, aka zo kuma aka samu matsaloli na harkar tsaro, kama daga Boko Haram zuwa wannan kidnapping da ake yi. Idan kika lura, ba yadda za a yi wurin da ake tsoron wani abu da ko ba a yarda da shi ba. An fara ɗan fahimtar shi kuma wani tarnaƙi ya zo. Kin ga za a yi kenan, kin ga dole iyaye duk wani ƙwarin gwiwa da suke da shi an rabke shi. Ka kai ɗanka makaranta, an biyo an zo an tara makaranta an sa bindigu, wani yaron tun da yake bindiga in banda ta wasa bai taɓa ganinta ba, sai ya ga an ka buɗe wuta an kashe wancan an ɗebe su an tura sun yi mahaukaciyar tafiya a ƙafa. Gaskiya wallahi mun samu kanmu cikin wani yanayi mu a arewacin Najeriya da ilimin boko dama bai dame mu ba. Ka kai mace misali, kai ba mace ba ma namiji ma wannan ka kai shi makaranta, misali makarantar kwana an ce an zo an tattare shi an tebe an tafi, an kira kuɗin da baka da su an ce sai ka bayar da su sannan a kwato shi. Shin idan ya dawo kana ganin zai haɗa mutum zai iya maida shi wannan makaranta ya ci gaba da karatu? To wani ba ma wannan makarantar ba ko da wata ce kusa da ita wallahi ba zai iya maida ba saboda zai yi ɗarɗar, wani sai ya sai da ɗan gidan da yake zanna sannan ya iya ba da kuɗin, wani bai ba da su ƙarshen ta a ce ɗan ya rasa ransa. Shin me ya kai wannan? Yanzu mu ɗauki misali a wannan banna da ake ta ƙanƙara waccan bafin sukul ta Kaduna, irin kuɗin da ake kira irin yaran nan irin halin da suka shiga, to sai a ce a wai yau ka kai dukka makaranta boarding school an ɗauke ta an je an wai barawo. Idan kika ɗauka idan mun yarda da karatun boko kashi 70 mun rako mun taho, to yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa mun koma ƙasa da kashi 50 ba don wani abu ba saboda tsoro na tsaro. Da ka kai yaro makaranta in ma zai ce ko yarinya ai ba sauraron malaman yanzu suke yi ba, yanzu saurare suke kasa da hiya da mota ko da lodin fiyo sai da wannan tafiyo wata an ka taka ta yara ta fashe, to za ki ga ana fita abubuwa duk ba a san tafin da kenan hankali ba a kan karatun yake ba, wato hankali yana nan tunanin me zai faru. Ka kai yaro duk awoyin nan da ake daga 8 zuwa karfe 2 hankalin shi ba a wajen malamin sa yake ba saboda ai kinga ai ba karatu, amma ba ta zayan dauki ya'ya na musamman ya'ya mata in kai su makaranta kai ko ba zafi ba ko cikin gari take ai ba tsaro gare ta ba lokaci guda kawai a zo a diba a ce wai wai an sace shi da kani da Allah ya kare gwiwa.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hanzawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa, kai ƙoƙarin neman sani don kanka.